أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau ranar ta Asabar, daren Lahadi 18 da watan Rabi'ul Awwal, hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1446, wanda ya dace da 21 da wata na 9 watan Satumba miladiya 2024 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatun mu na Umdatul Ahkam da muke gabatarwa a kowane mako a kowane wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka a daidai wannan lokaci tsakanin sallar magriba da sallar zuwa sallar isha'i. A wannan masallacin na Darul Hadith da yake wannan unguwa ta Tsibitau a cikin wannan gari na Tawa Jamhuriyar Nijar, wanda wannan shi ne darasi na 53 a jerin darussanmu na mako-mako. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce babu ikon binta, ya kuma nuna mana ƙarya, ƙarya ce babu ikon guje mata. Sacin da ya gabata mun shirya kitabut talaqi, littafi da yake bayani akan abun da ya shafi sakin aure. Mun karanta hadisi guda ɗaya, mun soma hadisi na biyu, kuma sai lokaci ya muna daga za mu dawo kan farkon hadisin sai mu dora akan inda muka tsaya da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Malaka al-hadithu ar-rabi'u 'ashara bala 300 حديث ندري أكد شاهد عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن فاطمة بنت قيس دب فاطمة دير قيس أن أبا أمر بن حفص طلقها البتة. أمر بن حفص ياسك تسكي أكد باب كومي سيتاي ونأوريك كنت هل تبريسا وهو غائب. A yayin da ya sake ta yana cikin halin bulaguro baya gida. Wa fi riwayatin, a wata riwaya, tallaqaha thalathan, ya sake ta saki uku. Fa arsala ilaiha wakilahu bi sha'irin, sai ya aiko dan aikensa da sha'ir da alkama zuwa gare ta. Fa sahidatuhu, sai abin ya bata mata da rai. Kasantuwar sun zauna mata da miji tana ganin cewa tunda ya sake ta to za yi dauki ɗawainiyarta kamar saki ɗaya ko saki biyu saɓanin saki uku. Da haka sai abin ya ɓata mata da rai. Faƙala ce, wallahi ma laki alaina min shay'in, wannan ɗan aikin da aka aiko, sai ya ce da ita, ina mai rantsuwa da Allah, baki da wani haƙƙi da ya rataya a kan mu wanda yake naki ne da ya kamata mu baki. Ba wani abu da ya kamata na haƙƙi da ya kamata mu sauke wanda yake wajibi a kan mu. Jin haka, faja'at Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai ta zo wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fa zakarat lahu dhalika, sai ta gayyo manzon Allah abin da ya faru, cewa ni mijina ya min saki uku, sannan kuma yanzu ya hana min abinci, ba wani abu da ya bani da zan ci kafin na yi da idda, tunda dai ina cikin idda, to ai ya kamata a ce ya kula da ni a iya na ta tunani da na ta fahimta da ta baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya faru fa kana sai ce laysa laki alaihi nafqatun ba wata ciyarwa ta wajibi da ta dora akan sa ba wata ciyarwa da yake wajibi ne akan sa da yake ya kamata ya miki ba wani wajibi a kai wa fi lafdin aw wani lafdin kuma wala sukna ko wurin zama taka ba zai ciyar da ke ba ba zai zaunar ba zai baki wurin zama ba fa amaraha an ta'tadda fi baiti ummi shariki sai ma aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta ta idda a cikin gidan ummu shariki da ta je wajen ummu shariki ta koma gidanta ta zauna ta yi idda tana cikin mata ma'abuciya falala da kuma daraja a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ita ummu sharikin sai annabin Allah ya ce je gidanta ki idda idda ta kuma salahatu quru'in nizati thumma qala sai annabin Allah ya ce tilka imra'atun yaghshaha ashabi yace wannan mata ce ita ummu sharik mata ce wanda maza suna yawan kai kawo a gidanta kasantuwarta tana cikin manyan mutane a cikin garin sai ce tadbi inda bin ummi maktumin abinda zan ce shine ki je wajen Abdullahi dan ummu maktumin ki inda take je can fa innahu rajul a'ma shi mutum ne makawo je wajen Abdullah ibn ummi maktum ki iddar ki a can kasantuwar shi baya gani makafu ne tad'ina thiyabaki indahu zaki dinga shire kayanki a gidan ba tare da shi ya gani ba ba wanda zai sa miki idanu dan kin cire hijabi da makamantar wannan fa idza halalti fa adinini idan kuma kika yi da idda idan kika kare idda to kika yi ne in jima'in Allah yace idan kika yi da idda bukata ta shine ki sanar da ni cewa fa kin je karshen iddar ki je gidan Abdullahi ibn Maktum ki idda a can kasantuwar sa makaru idan kuma kin idar da iddar to kuma sai ki gayyin cewa kin idda wala Allah ya ji wasu ce akwai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yake yake ni daita qalat ce take cewa falamma halaltu zakartu lahu lokacin da na ida idda ta tace sai na ambata wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na fa ida idda kuma an samu masoya ga masu tai akwai wasu da suka shigo suna tai تتي أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خاطباني تتي يا مائك الله أقوي أبو جهم أبو جهم لكما أبو سفيان سنزور تنبير أورينا أبو جهم يا بتوينا سنة أوري أبو سفيان يا بتوينا سنة أوري take ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai ta nemi shawara a matsayin shawara mi annabin Allah ya gani game da wa'annan wa yake ba ta shawara ta aura fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ita amma abu jahm fa la yadau asahu an atiqihi cikin ga abu jahm baya saukar da sandarsa game da wuyansa mutum ne mai dukar mata baya shafa mata lahiya shi kina yin abu guda ko bugi ki tashi shi kawai sulhawa mata gashi yake yi kun bayanta kusan ko yanzu akwai irin wa'annan mazan wai jare ga wai jarin taci ta bata mi dare ya ce wallahi na buge ta annabin Allah ya ce amma Abu Jahl fa la yadau asahu an atiqatihi kin ga Abu Jahl baya saukar da sandarsa game da akan wuyansa ma'ana mutum ne wanda yana yawan dukar mata sannan kuma mutum ne mai tsarantawa ga iyali, mutum ne mai tsananta wa iyali ba su saukawa. Wa amma Muawiya sai ta, amma shi kuma Muawiya da ya fito auren ki fa sa'ulukun, shi kuma talaka ne. Fala mala lahu bainal qudala, wancan na farkon Abu Jahal ga matsala ce, in ba kika aure shi da ki shiga da shirin ki duk zai iya buge miki huska. Shi kuma wannan ko mata da kudin dan son a dan more rayuwa dan ji dadi, ka safan mace bata kima duk abin da ka samu a wuri ka zo ka aje mata ka shishira na guda. Ita mace bata kima duk abin da ka samu a wuri ka zo a kashe shi a lokaci guda, haka take gare ki. To kin ga tutta haka ne. Shi kuma Abu Sufyan talaka ne, bai da ko dala. To auren talaka ne yi ne jama'a, ba illa bane. Sai ce in ki hi Usama bin Zaid, ni ga nawa zabin da shawara, shawara ta gare ki. Ai akwai Usama dan Zaid, ina ba ki shawarar ki aure sa. Fakarihatu, sai ta kyamace sa, ta ga kamar dai bai mata ba. Kasantuwarsa ya taɓa bauta, an intar da shi maula ne, ya taɓa zama cikin ƙangi na bauta, daga kamar bai mata ba. Annabin Allah ya ce da ita, in ki hu Usama, shawara ta gare ki, ki auri Usama ɗan Zaid. Fanakahatu, sai ta auri Usaman. Faja'ala Allahu fihi khairan katira waqtabat bihi, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi a cikin auren, Allah ya sanya albarka da yawa a ciki, sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya albarkaci rayuwar kuma ta ji dadin zamantakewa da shi. Malamai suka ce wannan hadisi yana karantar da mu ababe da dama. Daga cikin abubuwan da hadisi yake karantar da mu shi ne, abu na fari saki uku, duk da wasu malamai sun tattauna a nan cewa ya sake da dai saki uku lokaci ɗaya, amma al-Imam Muslim alayhi rahmatullahi ta'ala ya ce a'a, annahu talaqaha talqatan kanat baqiyat laha min talaqiha, ya ce cika uku ne, ba uku ba ne lokaci guda, saki uku lokaci guda, saki uku ne. Kuka fahimta, idan mutum ya saki matarsa saki uku a lokaci ɗaya, to ta saki saki uku, amma ya aiwatar da bid'a a cikin sakin. Imam Muslim ya ce a'a, ita a nan ya sake ta ne saki uku, cikawa ne ba kai alfazi ne bane, ce na saki saki uku, daman akwai biyu sai kawo na ukun. Ai mun karanta, Ubangiji ya ce at-talaqu مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. Dan haka fa'idar hadisi da bari na da cewa, idan mutun ya saki mace saki uku, to la ta hin lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu, ba ta halitta ta dawo a gidansa sai in ta yi wani aure, kuma auren ya kasance an yi da shar'i, ba auren kishin wuta bane, ba shi bane zai je ya ga wani ya dan bashi kuɗi ya lallaba ya auro ta, a'a, shi ne zai ganta ya je yana son ta ta masa ya aure ta, Allah ya kaddara zaman ba zai dore ba, kuma Allah ya masa rasuwa, to ta dawo kuma sai ya fito ya kawo wani sadaki, in ta yi in ya mata sai a daura auren. Mun fahimta, da haka idan mutum ya masa saki uku, la ta hillu lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu. Fa'ida ta biyu, idan mutum ya saki matar saki uku gaba daya, ya mutu saki uku, to babu wani yauni nata a kansa na ciyarwa, kuma ya bata wurin zama, ashe ba za ta yi idda a gidansa ba. Duk da wannan matsalar malamai sun tattauna a kanta, ba za ta yi idda ba, amma kawai mafiyin jayi babu wata idda a kai da za ta yi a gidan, ba zai bata gidan zama ba, kuma ba zai ciyar da ita ba. Amma duk wanda ya saki matarsa saki ɗaya ko saki biyu, ciyar da ita haƙƙi ne a kansa har zuwa lokacin da za ta iya ta'idda. Ba ta wurin zama haƙƙi ne da ya rataya a kansa har zuwa lokacin da za ta yi da idda. Amma idan mutum yake matarsa saki uku, to bai ba wani wajibi, ba wajibi bane sai ya ce da ta, illa ya kasance tana da juna biyu, to ya zan wajibi ya dauki daure sai ta haihu abinda ke cikin cikinta. Yana ba da ran fahimci wannan karatun ko? Allah ya sanya muna albarka. Sannan kuma abu na gaba, in wani daga cikin fa'idar hadisin cewa mace za ta iya auren wanda bata kai sa daraja ba, haka namiji zai iya auren wanda bata kai sa daraja ba. Ita kaga wannan ita Fatima Qurayshiya ce, Qurayshiya ce. Shi kuma Usama ya taɓa yin bauta, to tana ganin kamar akwai tazara. Na'am. A shi Usama manzon Allah ne ya masa aurenta, shi bai je wajenta ba. Abu Jamu da Abu Sufyan su suka je aurenta. Eh? Wani Muawiya? Abu Muawiya bin Abi Sufyan. Eh, da shi da Abu Jamu suka je wajen aurenta. Ita shawara manzon, shi Annabi shi ne ya ba Usama aurenta. Shawara manzon Allah ya ba bata. Suka ce ai daga cikin abin da sadabin Allah ya ce, idan kin ida ki sanar da ni, to yana son ne ya nuna ma Usama aurenta, ijo su malamai. Mun fahimta? Shi Usama bai je wajenta ba, Annabi ne ya nuna masa aurenta. Mun fahimci karatun? Masha Allah. Da haka ba laifi mutum ya auri wanda bai kai sa ba daraja ba illa ba ce. Sannan kuma idan mutum ya nemi shawararka, ya zo da shawara ya gaya maka ga abin da yake so ya yi, sai ka ga abin da ya fi sa, to ka gaya masa kai naka ra'ayin. Ai, gashi ka zo da mutum guda biyu, Abu Sufyan, Muawiya bin Abi Sufyan da kuma Abu Jahal, suka zo neman auren. Ta zo cikin sunnan waye ya kamata ta aura, sai Annabi ya ce a dukansu ga illarsu. Shi Abu Muawiya bai barin mata kuntatawa ita, shi kuma wancan talaka ne. Eh, Muawiya talaka ne, shi kuma Abu Jahal bai barin mace ta huta, kashi yake ba mata. Sai ce to amma ga shawara, ga wanda yake mata ki aura shi ne Usama. Sai ta kamar bai kamata ba da shi, tunda ba tilasta ta manzon Allah ne ba, shawara ce ta nema. Amma kuma a ƙarshe sai ta amince da auren, kuma sai Allah ya sanya alkhairi da albarka cikin auren, kuma ta ji daɗin zama da shi. Da haka idan mutum ya ga wani shawara wajenka, to iya abin da Allah ya nuna maka ka faɗa masa, in ya so ya ga dawa ya ɗauki shawarar, to fa ni'ima, in bai ɗauka kuma fa ni'ima. Kuma wannan ba zai sanya dan gobe ya zo neman shawara a wajenka ba, ka kasa faɗa masa gaskiya. Mun karanta jiya a cikin khutba cewa haƙƙi ne na musulmi idan ya nemi ka nasiha, shi aka wuce masa nasiha. Wannan duk yana cikin babi ɗaya, Allah ya dace da mu. Daga cikin fa'idar hadisin jama'a, hadisi yana karantar da mu cewa mace wajibi ta suturta jikinta daga maza, ba a son ta bar jikinta kowa yana gani. Ga ta tana cikin idda, to kuma Annabi farko ya ce ta je gidan Ummu Sharik, sai gano cewa Ummu Sharik tana da mu'amala maza suna yin shiga gidan nata. Sai ga inda za ta fi natsuwa da kwanciyar hankali, shi ne gidan Ibn Umm Maktum. Sai ce ta je can dan kada ba wanda ke garinta, shi makaho ne ba gari ke ba. Ina ba ta mun fahimta. A nan kuma malamai sun fitar wata abin nan, wata mas'ala da shi wanda ya zo tambayar aurenta na fari, wanda suka shi Muawiya bin Abi Sufyan da Abu Jahal, kamar lokaci guda da suka zo a kuma alhali a ƙa'ida mun karanta ba a neman aure saman neman aure. A suka ce a'a, abin da ke da kai shi Muawiya bai san Abu Jahal yana ciki ba, shi kuma Abu Jahal bai san Muawiya yana ciki ba, dan da sun san to bai halitta. Idan ina da labarin ga wanda yake zawarcin wata zawara, to ni da kai an sha makincin wani daga zuwa neman aurenta sai in ya fita. Mun bayyana idan zawara tana zawarci, sai wani mutum ya zo ya bayyana cewa ya zo neman aure a sunnanci a musulunci, ba ba a'a kawai ya amshi lambata bane suna tsira ya ga iyayenta sun ba sa damar ganinta to duk wanda ke nan bai da dacewa gare sa ya je ya ganta sai in wancan mutumin ya ce ya janye to shi Abu Muawiya bin Abi Sufyan da kuma Abu Jahm ba wanda ke da labarin wannan neman aurenta kuma wannan zaka maka cewa ashe akwai mazan da suna nan falke game da zaware akwai da su suna nan kawai jira suke su ga ina wanda ya aka abin nan kinta sai su danyi gubu da ita Allah ya rufa muna asiri abu na ƙarshe za mu riya a kansa shi ne duk in annabi ya zaɓa maka al'amari na rayuwa ka bi wannan zaɓin ko to za ka samu alkhairi da albarka a cikinsa kaga ita ba taɓa tunanin ba ta samu abin ta samu a gidan shi a Usama sai kuma gashi Allah ya sanya alkhairi da albarka a ciki Allah ya sanya mana alkhairi da albarka a rayuwarmu sai babi na gaba shi ne babul idda hadisi ne na 315 an Subai'at al-Aslamiyya أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لعي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع مالت هذا سبيعة الأسلامية تشتاك سنتي تنا تركشن ونمتن دائك جوا سعد بن خولة تنا أورا ونمج دائك جوا سعد بن خولة ya ga cikin kabilar Banu Amir dan Lu'ay ya halarci yakin Badar da shi aka je wajen yakin Badar sai Allah ya masa rasuwa a Hajjatul Wada a shekarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin aikin hajjin bankwana kun fahimta annabin Allah sai ya a shekarar manzon Allah yayi aikin hajjin bankwana to sai Allah ya masa rasuwa shi wannan mutumin shi waye Sa'id bin Khawla kenan ko wahiya hamil ita kuma tana da juna biyu ko dai mutu ya barta da ciki falan tanshaba an wada'at hamlaha ba'da wafatihi ba a dokin lokaci ba bayan rasul sai ta haihuwa abin da ke cikin cikinta ba a doki wani lokaci ba ta jima kwarai ba bayan rasul miji sai ta haihuwa mijin yana rasuwa ba a ɗauki lokaci ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta sauke abin da ke cikin ta haihu abin da ke cikin cikinta hakan na faruwa falamma ta'allat min nifasiha lokacin da ta yi tsarki daga jinin biki ya ɗauke mata bata kai iddar wata matar mijin ta yi mutu ba domin idda kashi huci akwai iddar mutuwa kuma akwai iddar saki to ita bata yi da iddar mutuwa ba wata huɗu da kwana goma bata yi su ba sai mijinta ya haihu to kuma ka san jinin biki in ya jima duka 40 ne 60 ko kwana 60 ba a wuce wannan lokaci suna cewa ba eske mijin ya yi sati biyu da rasuwa haka irin ka ce sati biyu da rasuwa sai mijin bayan rasuwa mijin sai ta haihu tana ida jinin biki ta yi tsarki malam kawai ta jammalat lil khuttabi sai ta fara cin ado da kulliya da masu zanwa tambayar aurenta kawai sai ta shiga layin zawarci in ta fara ta shirya saboda masu zanwa tambayar aurenta kuna fahimta fa dakhala alaiha abu sanabila bin ba'laka ba'kaka sai abu sanabil dan ba aka kai shigo gunta rajul min bani abduddar dai daga cikin mutanen banu abduddar ne fa qala laha sai yace da ita mali araki mutajammila me yake faruwa nan kinci ado kinyi ado kinyi dan gaye kinyi wanka me yake faruwa ke da mijin ki ya mutu kuma gashi hadda wani wanka da kwalliya la'allaki turajjina lil nikah ko da son ki yi aure ko kina dai son ne ki aure kin shirya mai yin aure ne wallahi ma anti binakihin hatta tamurra alayki 4 ashhurin wa 10 yace ina mai rantsuwa da Allah ba za mu yarda ba ki aure har sai kin yi wata hudu da kwana goma iddar me wanda miji ke mutake nan ko a ita gata ta haihu kuma jinin ya doke mata kuma tana buƙatar auren malam kuma gashi ana so a han a katin geta da abinda ba haramu ba wannan ya sanya malam sai ta ce baraki da sukal subai'a falamma qala bi dalil ta ce lokacin da ya faɗa min wannan da naji hakan naga dai wannan mutumin ba wasa yake ba su bari fa in yi aure ba sai na yi watan na hudu da kwana goma kuma ni gari fa komi daidai la iya dau ha ta ce jama'atu alayya siyabi hina amsaitu mareci na yi cewa to wannan kawai fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na zo jin gindin maganin wajen annabin Allah mareci na yi tunda dai annabi na raye to ba ta yarda a hana mata da abin da Allah ya haramta ya halitta mata kawai ta garzayo ta hanzaro ta tsuri ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'alatuhu an zalika sai ta tambaye manzon Allah akan kudirinta me kudirinta na'am yin aure yaushe bayan mijinta ya mutu bata ida wata da kwana goma ba فأفتاني بأنني قد حللت حين وضعت حملي تاتي سي منزل الله يباني فتور تشيوا اي تردنا حيو تو تردنا قاري انت ناقا كومي ياسو تردنا حيو تاتي كومي يا قاري وامرني بالتزويج ان بدالي تاتي كما سي منزل الله صلى الله عليه وسلم امرتني ده ني اوري يتي جيكي اوري ان كي كغا داچوري ان هكا ان دي كنا سان كاي اورنكي jiki aurenki ko kun fahimta wa qala ibn shihab ibn shihab yake cewa la ara basir an tazawwaja hina wada'at wa in kanat fi damiha ghayra annahu la ila yaqrabuha zawjuha hatta tatahhur ibn shihab yace bana ganin laifi akan idan mace mijinta ya haihu ai mijinta ya mutu sai ta haihi abinda ke cikin cikin tare da ta haihu arna ta haihu ba laifi tai aure a daura mata aure a ranar kun baita yace ba na ganin laifi game da matar da mijinta ya mutu ranar ta haihu a daura aurenta da wani namiji wanda ba wancan ba sai ce sai dai ko da kuka cikin jinin hailan ba laifi babu illa a ciki illa dai abin da ba za a yi ba shine mijinta ba zai kusance ta da mu'amala ta aure ba sai in tayi tarki hukum ba cikaracin jama'a Allah ya sanya muna albarka hadisi suna karanta da mu fawaid da yawa jama'a daga ciki wajibi ne mace da mijinta ya mutu tayi idda wata hudu da kwana goma dalili Allah ya ce wallazina tawaffawna minkum ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشرا وتأكل دقانا قوم ذاتي أما فعدة بي إذا متن يموت يبر ما تسد جنابي سيكا موت يوم فأصبر با سيكا متن يموت أصبر يوم سيكا هاي قرانا أصبر من زوا تائيد إدا إن تسامى من أورن تأرانا زادورا متأوري kun fahimta ba wanda ya hana ta eh babu ba illa bace Allah subhanahu wa ta'ala ya da tabbata mu ƙara gaba kenan ko to sai kuma babu na gaba da zai da bayani akan harancin mace ta zauna zaman ta kaba ba ga babanta ba ko ba ga mijinta ba مالك الحديث الثالث عشر بعد 300 حديث الذي يقول شاشدة عن زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأبي حبيبة زينب دير أم سلمة كيتي و لو أم حبيب يا رسول فدعت بسفرة ستكذا تتأتي أكاومة التراري mai fitta kala shine sufura taren da yake fitta kala mai kanshi fa masahati zira'iha sai ta shafa da matsanta da wannan tirara dan uwanta ne kananta ko wanta ne ya rasu sai ta ce aka mata tirare wanda ke fitta kala sai ta shafa madama tsanta wannan turaran. Fa qalat, sai ta ce, innama asna'u hadha li'annani sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul, tace abinda yasa na aiwatar da haka, na sa tirare a halin dan uwana ya mutu, abu guda ne, naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kula da cewa la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjiha arba'ata ashhurin wa ashra, tace naji ma'aikin Allah yana cewa bai halitta, bai kamata da mace mai imani da tayi imani da Allah da ranar tashin alkiyama ta yi zaman takaba ta ki yin ado, tana zaman ta kusa takaba ba a ado, to ta zauna tana zaman takaba ta ki yin ado tsawon kwana uku, in dai ba mijinta ba ne ya rasu, za ta yi masa takabar wata huɗu da kwana da kwana goma. Ta ce wannan abin ya sanya muna cikin jimamin ɗan uwa kuma na sanya tirare. To kaga anan sai aka ce karatu ne wa matanmu na yanzu, da in agwata in aka yi rasuwa ma gidansu, to ta cire gaba ɗaya ta barka da yaran, duka ta kwashe kowa za ta yi, kika ta fama da abu ta ce wannan kuskure ne jama'a, kai ne ka zai mata dole in ka rasu, to ta yi wata huɗu da kwana goma ba ado, amma duk wanda ba nan ba to ba shari'a ba ce, kar ta wuce kwana goma uku, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. To me yasa aka ce mace idan mijinta ya mutu ya kwata wata hudu da kwana goma? Saboda a rage mata raɗaɗin wannan musibar ta jaraba wa ta rasuwa mijinta. Kuna zaune zaman mutunci da mutum rana tsaka kawai ya tafi, kaga abin ai jarabawa ce. Wala Allah ma kuma ba an yi ɗaurar nan ma kun ɗan girgici, irin musamman irin mai zauwa kai tsaye kun ɗan yi rikici da shi mijin, ko kuna ɗan huji ka sa kuma ta suke hushi da mazansu, ko kina hushi da shi sai ya tafi, shi kenan kuma an tafi, musibar abun akwai zafi ƙwarai da gaske, malar rabuwa da wanda kake so akwai zafi. Shi yasa shugaban halitta sallallahu alaihi wa sallam radda ɗansa Ibrahim ya rasu, ma'aikin Allah yana zaune yana zubar da hawaye. Me yake faɗa? Yace ba za mu faɗa abin da zai ɓata wa Allah subhanahu wa ta'ala da rai ba, duk abin da za mu faɗa abu ne wanda Allah yake ƙauna, amma dai zuciya tana tafarfasa, idanu suna zub da ƙwalla, yace mu kan muna cin zafin rabuwa da kake Ibrahim, wanda kake so in yarbu da kai, kuma ta ɗin musamman tafiya ta har abada kun rasu ya rasu, to akwai zafi ƙwarai da gaske, musamman in ya tare maka wata gaba ta rayuwa. To miji ai shi ne mace ko? Shi ne komi nata, kuma sai ya tafi, to akwai raɗaɗi ƙwarai da gaske. Wannan nan bashi a cikin mafi girman hikima da aka ce mace ta zauna ta yi jira kwanaki guda wata huɗu, kusan wata huɗu da kwana goma. Ina fata mun fahimci hadisin, aiko. Sannan kuma hikima ta biyu, a watanni huɗu da kwana goma ne malam jariri ake gama halittarsa gaba ɗaya, a wata huɗu da kwana ana kammala halittar mutum, ko da akwai wani abu a cikin ciki to zai iya bayyana a cikin a tsawon wata huɗu da kwana goma. To jama'a, sai tambaya ta ƙarshe, shin meye hukuncin zaman rasuwa da ake yi, tarar rasuwa da ake yi? Meye hukuncin tarar rasuwa da ake a yanzu? Idan mutum ya rasu a zuwa kafar runguna, aka ga a ta shiga da shinkahini, ni abin da ke ba ni haushi da takeici, sai kaga mutum kana raye ba a taɓa kai maka shinkafa ba, kana raye ko sai ka mutu, to kai kai bi da shinkafa saboda Allah, na'am, kai da ka tafi ka kare abin da kake da buƙatar addu'ar ba a yi maka ita, sai dai zaka wani fa zai sa ai wani wallahi nama zai tsora guna zai sa a yanke, kaga abin ya koma ihtifal, ya zama wato biki ake yi, ba ba ta'aziyya bace nake. Abinda yake a musulunci wannan zaman da ake na rasuwa tsakani da Allah bidai ibayar tushe a cikin addini, wanda ya zama toma, wanda ya zama to dole gare sa, shi yake zama ya karbi ta'aziyya. Shi ma in kuma bai da ƙarfi to kada a yi rasuwa biyu, kada a yi rasuwa biyu, la ilaha illallah wa la ilaha illallah, ba ka da kuɗi ko ba ka da uwanka, yace duk me sai maka tajiya sai iska ka shago sai da kake da kuɗi sai maka ta'aziyya. To taron maza da ake shiga wannan bayan toshe cikin addini, bayan toshe cikin addini, a zo a zauna kai wata bid'a ce da aka kirkira, wanda muna fatan Allah ya kawo mana lokacin rabuwa da ita, saboda babu alkhairi cikin wannan abu. Wallahi yanzu kusan duk wani tsegumi fa a wajen rasuwa, duk wani abu da tsegumi in ka ji rasuwa za ka abin nan, kai ka zo ka iske ana zama mota kuma ana hirar zawari, tsakani da Allah ta motar ta shigar mutane ana zama rasuwa ana hirar zawari, kai ka sa akuri da hankalin mutane a ciki. Allah ya rufa mana asiri. Malai ce الحديث السابع عشر بعد المئتين حديث الذي بيوت شابقه أن أم عطية رضي الله عنها لقى أم عطية ألا يكار متى يرداه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما إكن ألا يصرنا تيوه لا تحب امرأة على الميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة كد متكزونا زمن تأزي زمن تكبع wa mu mace kowa ma kowaye mutu karke kuskure ki zauna zaman takaba tsawon kwana uku, ki wuce kwana uku in ba mutu ki miji ki bane mutu, in ya mutu zaki wata hudu ne da kwana goma. Sai ce wala talbasu thawban masbuhan, ba za ta sanya rigar da aka rina ba. Shi wannan hadisi yana karanta da abinda mace mai takaba ba ta yi, abinda aka hana mace mai takaba. Kusa abu wasu tsohi da an ta karantar da su a wasu ababe na kurakurai, Allah shi ya yi mana baki daya, sai ya ce wai mace in tana takaba ba ta ganin hitowar rana, ba ta ganin faduwar rana, za a kai mata tsibbi ta dinga zama tsakiyar ɗaki ta dinga kwana da yuka kusa gare ta. Duka wannan jahiliya ce ma anzalallahu biha min sultan, ma anzalallahu biha min sultan, wai saboda fatalwa tana zago mutum shi ya sake mata abin da yuka. Yayin ne da gaskiya ne sanda ake masa me na rike fatalwa da rike yukan mana ai ne sake rubuta kayanki an wuce wurin kenan ko duka wannan ba musulunci bane. Abin da yake musulunci mu jiya, annabi ce la talbasu thawban masbuhan, ba za ta sanya rigar ta aka rina ba, duk riga ta ado tana ado da abin nan ba za ta sanya ba, illa thawba asbin, sai dai kawai tufafi marar yauni, tufafi marar ado da kulliya, wala tahtakila wala tahila, ba za ta sanya kwalli ba. Idan mace tana takaba ba ta sanya kwalli, saboda na daga cikin mafi abin da yake kara wa mace kyau ko gwabraye su haƙuri su rike kunnensu, gwabraye su rike kunnensu, ya daga cikin kasan shi jini za a kwatanta ba zai fahimta ba. Gwara ma kariye ce, yana cikin abin da ke ƙara wa mace kyau malam kwalli. Wallahi mace na kwalli yana fitar da mace ƙwarai da gaske. Shi yasa duk mace ta rike kwalli da lalle a gidan miji, abu guda uku da kika rike ko da ba ke yi ko ba ke yin makeup, in za ki rike abu guda uku a gidan miji da ikon Allah za ki mallaki mijinki cikin sauƙi. Da farin ki dinga wanka da kwalli, ki dinga kwalli, ki dinga sanya kwalli a idanki, ki dinga sanya turare, kun ga turare yana taimakawa mace ƙwarai da gaske, sannan kuma ki dinga lalle. To mu fayyan zuma can yanzu ɗan demil, in ka ga mace tana lalle to biki kike da kwa gidansu, kana ganin mace tana lalle to biki za a yi gidansu, amma a yi don a dirga ka. To sai dai in tana amarya kan in taɓa aihuwa ɗaya ko wannan tana iya ta yi, sai in kuma ta waye, ka sani zama fiya yawan matanmu gidagawa ne. Wallahi al'azim, ina faɗa wallahi al'azim, da za ka karanta yadda ake rayuwar aure a musulunce, ka ɗauko rayuwar da matanmu suke a gida, na rantse maka da Allah sai ka yi tsammanin gidan ku suke rayuwa. Allah daga kulli yana fitar da mace haka lalle yana fitar da mace kuma sanya tirare yana fitar da mace na zaba fada nan nace mace ta waye ta san abinda ake cewa zaman aure ta sanya ake rike miki ko ina mai rantsi muku da girman Allah daga tiraren da ta saka miji ta zai iya gano kalar istilkin da ta masa a gida wai kun ta abin da fada gobrai ku yi hakuri banda karatun banda gobrai daga tiraren da ta sanya miji zai iya gano kwalliyar da ta yi masa a gida kuma yana nuna cewa ga fa kalar irin abincin da aka dafa masa mun zaka wasu ne mutai mu annabi salati wal allah mishiga tan aljannatu mun murid irin wa'annan matan Allah ya ce baki mata mu sun kware wuri guda waje iya amsa kudi kan wallahi nan kwararru ne waje iya amsa kudi kan su Allah ya ce baki su nan sun kware su duk duniya ba ta musu duk duniya eh matan mu da adab duk duniya in dai a amsa kudi ne to babu kamar su duk duniya Allah ya rufa asiri Allah ya rufa asiri a wala taftahil ba za ta yi kulli ba idan mace tana idda ba za ta yi kulli ba wala tamassu ritiban kun ba za ta fistara ba za ta sanya tirari ba wala shay'an ko wani abu makamancin wannan illa idza tahurat sai in ta yi tsarki me tsarkin sai in ta yi ta ida wannan kwanakin na da idda to yanzu kuma idda ta kai fitakin da ake bikin idda ake hadda katin gayyata ake wayi wallahi a zo a tara makida da marawa a zo ana wai idda fa kai ka mutu kai ka shi yasa wallahi duk wanda zai aura aure ya san wa zai aure in ka kuskura ka auro kanka yar bada bakwai ko ka shiga tara wallahi yace sai in tayi ta ida iddar ta nubzatan min qustin aw afsalin to za ta sanya turaren hutar na ruwa daman kaga wannan abu mace mata kuje na wasa akwai wasu ababe guda goma ba a bukatar mu sai wasa da su a gidan miji kuma duk mata da ta rike wannan abun guda goma ko ina mai rantsi maka da Allah mijin ta ya samu mata e duk kuma duk abin da take bukata zai iya mace na rayuwa kuma wani iri ne abu guda goma ne abu na fari a gurguje biyar zan faɗa malamin biyar sauran ka biyar kin sai su bi ne bashi ya zamanto ta kiyaye idan mai gidanta mace ta iya kiyaye gadinsa in ya shigo gida duk abinda zai kalla abinda zai firga sai duk abinda zai kalla zai siga sa to dai kenan abu na biyu ai mutai ido da hanci ta kiyaye idansa da hancinsa ba zai taba jin wani kanshin da ba na dadi ba a tare da ita amma wallahi al'azim akwai wata in kai da kanta yake tsami kamar an jika alala tare da Allah tsami yake wallahi wasu ba za a koyi hakuri ba maza da yawa suna tafiya soji wallahi ma da jibilu maza da yawa suna yi soji saboda hakurin da Allah ya musu sannan kuma abinci in ta iya abinci da kware ki kware kake wai kawai shinkafa da wake kai da kuma a'a kala kala irin abinci na zamani ki dinga masa kafin ya tashi an daidaita abinci marar yauni wanda zai ce kuma cikin lokaci ta wanda zai wurata shige fita mu yanzu ka san daga cikin abin da in ba Allah ya tsare mata mu ko duk gaban Allah ba za su sha ba mafiya yawan mata mu ba sa mun sabon karin sahiya namiji dai cikin namiji goma mai aure ta kirka samu biyu masu tsaye na sukariya cikin biyun nan kuma ɗayan fa sai da yayi da gaske aka fara da masa abincin karin sariya kuma komai ka so ka aji ka Allah ya ƙara wa maza haƙuri Allah ya ƙara wa maza haƙuri la ilaha illa wallahi maza mu suna wahala fa nan shi yasa abinda zan faɗa wa maza kai ku da ku riƙe Allah ku bi Allah da bauta ko manzon Allah da ana race da Allah 73 za a ba mu cikin aljanna hurul ido mata 73 kai kai cikin aljanna ka wajaya da su ba wanda za ka bata maka dare wallahi ba mai sa maka tausiya ba sai ka ce ayi ba ana yin abu ne lokacin da ya kamata a yi shekara a mutu ne to ta kware wajen abinci ta iya girki sannan kuma ta dinga kula da shimfiɗar mai gida lokacin da ya kamata ya kwanta to a tsara masa wurin kwanar sannan kuma in ya kwanta duk abin da zai sanya shi sowa ya tashi a dakatar da wannan abu matukar ba sallah ba ce komai yawa a takatar da shi. To daga ciki kuma akwai amfani da turare da kwalli. Kaga turaren wuta, wallahi mata ku rike shi. Turaren wuta yana yi haka turaren ciki. Kuma turaren fa mata ku gane. Turaren mata ya bambanta Allah akalla turaren mace, in ji masu kace Allah akalla cikin bata mallaki ko dai ba ta samu kallar turare guda 15. Amma ko kai zaka sai ba, kai zaka so kayan ka. Ka so ka aje mata. Yanzu turaren mata ta turaren hamata da bai. Na tufafi daban, na jiki daban, na kai daban. Kaga ai akwai bukatar dole sai ka ba da kuɗi, to ko an ba da ba su sai kai ne ba su zuba adashi kawai su ne sun suka yi kwaliwa wallahi sai adashi dai kan wallahi wa dan kansu ba sha ko mai riba ta mata musu kuɗi wallahi na rajin Allah ko ɗan mai riba su yi amsa ba su yi amsa kuɗin mata Allah ko ɗan mai riba su yi amsa kuɗin su Allah ya rubuta mana asiri an abu take nan daka idan ta yi tsarki ta ida idda za ta iya sanya min za ta iya sanya turaren wuta za ta sanya turaren ruwa wannan hadisi na kaita da mu darussa masu dimbin yawa a gurguje bai halitta musu kaje ta tattare girkaye ta kuma gidansu don wai babanta ya mutu ko karinta ya mutu sai aka sai maka to wannan duk kuskure ne ka sa ki dawo masa bijin ki tuwo ba laitan ki je ki amshi taziyar ki wannan ba illa bace sannan kuma abinda ake nufi da takaba ma'anar takaba shine mace ta rabu da duk wani alin da zai sa wani miji ya shawarta zuwa ga aure shine ma'anar takaba bisa ci duk wani kawa da alin da zai sanya wani yanki wani namijin ya ji yana kaunar ki zuwa ga aure to shi in mace tana takaba za ta iya hita a suka ce eh to inda larura in akwai larura ta kawo fita misalin ya zamanto gidan babu famfo kuma babu mai kawo mata ruwa za ta iya zuwa ta je ta ɗauko ma kanta ruwan dan ta yi amfani ko kuma a'a babu mai kula da ita tana da gora take noma za ta yi jarje ta yi domin kayanta ko kuma a'a ma'aikaciyar gwamnati ce take kula da take da yunin kanta ba mu da take da yunin ta za ta yi tafiya ta cigaba da aikin ta dan ta samu abin da za ta kula da mutuncin kanta da rayuwarta wallahu ta'ala a'lam wa ajal mali ce alhadith 18 ba'd 300 hadith na 318 an ummi salmata radiyallahu anha qalat daga ummu salma Allah ya kara mata rake cewa جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوتما تتازو جمّن تن الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كتي يا مائك الله إن ابنتي توفي عنها زوجها مد مات ياتا مد انت يا رسول مد انت الله مسا رسوها وقد اشتكت عينها كما تنا فامر تي ايدو مد انت يا رسول كما تنا فامر تي ايدو afa ukahiluha shin zan iya sanya mata kwalli kudi ba tsofin mu hukakanni da waye ba su wasa da kwalli ba sa wasa da kwalli malam akwai sirri cikin kwalli fa kai da fara za a samu damar a shirye muhadara kan fa'idar kwalli ko wallahi sama da fa'ida 30 da wani abu kwalli wa diyamuci kai fa kwalli daga cikin amfaninsa yana kariya wa al'aurar mace fa yana da fawaid tace zan iya sanya mata kwalli fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam la a'a marratayn aw thalathan sobi ko so kullu zalika yaqulu la dai ta tabbata ta annabi ya da tana fama da ce ido mijinta ya mutu zan iya sa mata kwalli annabi Allah ya ce a'a inna ma hi arba'atu ashhurin wa 10 sai ta yi wata kullu kwana 10 yace wa qad kanat ihdakunna fil jahiliyya hakikan ya kasance dai daga cikinku a lokacin jahiliya tarmi bil ba'rat ala ra'si hawl tana jiba da al ba'ra shine kashin raqumi shi yake cewa al ba'rat wal larawci kashin raqumi shine larawci ke wani karin magana a larabci suke cewa al ba'rat تدل على البعير البعرة تدل على البعير اي كاشر راقمي من شواء راقمي يا هوشي ترين كنا نكو داو ساجة روا بازا تاني بزا ان كده انت شين البعرة تدل على البعير داو سا روا بازا تاني بازا تاني بزا تو يا الامر نكي فقالت الزينب سدود دكي cewa كانت المرأه اذا توفي انها زوجها ابايا جاهليه idan mace mijinta ya mutu dakhalat hifshan sai da shiga cikin wani dan kurkufin gida wani dan gida karamin marar kyawu walabisat sharra thiyabiha sai da sanya mafi sharrin tufafinta ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنه بغات تبساتي راي بس ان شيكره غدا ثم تؤتى بدابه باين تاي شيكره غدا تجي تاي منو كونغو غدا تشيغا با روان ترتراري تا سانيا مفي شرر تفافي مر رسكيا مر رابلن كياون كلو to idan ta shekara a haka ita kadai sai a zo mata bidabatin da wata dabba ko jaki himarin aw tayrin aw shatin ko a zo da jaki ko tutukota wata tinkiya wata akuyya fatanfadda bihi fa kallama taftadu bi shay'in illa mata tace sai ta goge wannan kazantar da take jikinta da wannan dabbar wannan jakin ko tsuntsun ko kuma wannan tinkiyar da aka kawo ko wannan akuyar sai ta goge jikinta wannan kazantar da ta tara ta jikinta akan wannan dabbar tace ba wata dabba da za a ma haka ba ta sai ta mutu duk dabbar da ba duk dabba bace mace za ta yi shekara daya tana zaune a zaman idda da cikin wannan daudar da wannan musibar ta kama ta ta goge wannan jikinta da tare jikinta da wannan dabbar ba ce dabbar sai ta rasu sai ta mutu summa takhruju sannan kuma ta fita fatu'ta ba'ratan sai a bata kashin raqumi fatarmiya biha sai ta jifa da shi summa turaji'u ba'du ma sha'at min tibin aw ghayrihi sannan kuma ta zo ta cika bani sanya turare ko kuma wani abu da ya kamata da wannan abu kaga ɗabi'a da ake bi ake idda a jahiliya kenan amma sai sun ce a'a abinda ba saki ba a yanzu shine dai babu fita in ba larura ba babu kwalliya ba a sati rare to hukuncin in mace da mijinta ya mutu bayan kwana kusan ga aka kuma so su ostowaji akwai su kaya da ake so ma ake dinkawa mace sai mata karanci ake ta kuwa ne wani dinki ake mata haka tufafi saka sako sai ga tufafin nan kuma ba a hidda su sai ranar juma'a ake wanke su har yanzu akwai tsohon da su rike wannan abun kai ka ce Allah ya musu wahayi wannan duka wani kusa ba wani da aka ce ki sa tufafi sai kin yi sai wannan ayat ku santa shi addini musulunci addini wanda karantar da tsafta da kula da jiki haka wannan kuskure ne a rayuwa wallahu ta'ala a'lam wa ajal almuhim dai idan mace tana cikin hali na idda ta rasuwar mijinta ta kaba kenan to ba ta sanya turare ba ta yin ado ba ta fita in ba larura ba sannan kuma ba ta sanya kwalli wannan ba za ta sanya ba to sai littafin da za mu shiga sai mu kwana a cikin shi ko da hadisi guda ɗaya mu karanta shine kitabul li'an abinda ake cewa li'an jama'a shine shaida da mutum zai tabbatar ta hanyar daga cikin ma'aurata da zalata da rantsuwa mutum ya bada shaida wa iyalinsa amma kuma ya hada wannan shaidar da rantsuwa ko kun bayyana hakan ta yi wani abu wanda bai kamata ba za mu zo mu ji hadisi a musulunci Allah subhanahu wataala ya dauki matakan da zai kare dan annabi Adam wallahi ku ji take ko ba wani addini a duniya da ya baiwa mutum kariya da girmamawa da karramawa da kauna da soyayya da fifiko a rayuwar addinin musulunci duk abin da zai taba mutunci da naka Allah baya so Allah bai yarda ba ai maka wasa da mutunci kana gani duk abin da taba mutuncinka sai inda karfin kai kare mala kakka yarda wani sakare maka wasa da mutunci ai maka komai a rayuwa amma mutunci kada a taba shi kada ka kuskura ke da ai maka wasa da mutuncin ka shi ya sanya musulunci ya sanya doka idan ka ce wani yayi zina to dole sai an kawo shi ya zu guda hudu ko da misali sai a ce kun ga mutum yana zina sai ya zanto ku uku ne sai a zo gaba alkali na rantsa da Allah alkali na gashi shi da wanci ku duka uku an kun fada sai a ce to ina cikin na hudun sai a ce ba ai mu uku ne sai Allah ya ce ai muku bulala 80-80 e bulala 80-80 za a yi muku kun gansa fa kun gansa saboda ana son dai a kare a kare dan annabi adam Allah yana son rufe asiri da ma'afi kai kuna mamaki kaga mutum kana bibiyar mutum ka tona masa asiri me amfanin sa shi yasa wallahi jama'a mu kiyayi bibiyar abinda ake koyi mana na rayuwa duk abinda mutum ya koyi bai son ka sani ko bar shi da wannan abin kika sa kanka sai ka gano shi wai dan ka fito ka faɗa na rantse muku da Allah duk wanda ya sa kansa sir faɗa sirri ɗan ko masa masu biko ina da rantse muku da Allah a kasuwa tsakar kasuwa Allah ya tura asirinsa sai kowa ya gano kai waye kai to musulunci ya ɗauki matakan kariya saboda kar mutum ya zargi matarsa da wani abu a rufa ma juna asiri shi Allah ya rufa mana asiri baki ɗaya مالك على حديث التاسع عشر بعد 300 حديثنا ده 390 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتي أن فلان بن فلان قال يتي وترنوان أمواني يتي يا رسول الله سيبي أمبت قوائبا يتي يا مأيكم الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع يتي يا مأيكم الله ya kake ganin wai idan mutum ya tarar da matarsa tana yin zina ya zai ya mutum zai yi ita da matarsa iyalinsa tana yin zina ya zai in takallama takallama bi amrin azimin in faye magana to ya tuna ma kansa asiri ya tuna ma diyansa asiri kuma ya tuna mata asiri ya tuna ma uwayenta asiri haka ne wa in sakata sakata ala mithli zalik kuma in yayi shiru ya fada ba abin da akwai kan kaya a cikin zuciya zai takura a rayuwa fa sakata annabi sallallahu alaihi wasallam falam yujibu sai manzon Allah yayi shiru ba sa amsa saboda tambaya ce mai irma falamma kana ba'da zalika bayan wannan ya wuce atahu fa qala sai yazo masa sai yazo manzon sallallahu alaihi wasallam sai ce إن الذي سألتك عنه فقد أبتليت به يتي يا مأيكين الله تنبيل نيران نن كوجية كوشي كرنجة كون أزو أبن نتنبيا أكي جيوا إدمة يترد دما ترسى تنايين زينا يا ذاشي يتي نيكن أنجر ربين دون المصيبة نا ترد دمي أكي نا دون سنايين زينا فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar ayar suratul nur wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum fa shahadatu ahadum arba'u shahadatin billah idan mutum ya tarar da iyalinsa la qadara Allah Allah ya kare tsarewa ba da abin ba tana alfasha to ana buƙatar sai ya kawo shaidu shahadarsa to rantsuwa ne zashi shi ba shi da bace da bukata ba ta waye shi da a rantsuwa ce zashi a nan dan tabbatar da abun fatalahunna alaihi sai manzon Allah ya karanta masa wa'innan ayoyin wa wa'azahu sai ya masa wa'azi wa zakkarahu kuma ya bashi ya tunatar da shi wa akhbarahu anna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah ma'aikin Allah ya bashi labarin cewa fa azabar duniya mai sauki ce aka rubuta da azaba gaban Allah subhanahu wa ta'ala to kuma nan ya kamata ku kwana sati mai zuwa sai mu tashi hadisi na cikin hadisi kasantuwar lokaci ya riga ya yi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi da albarka cikin abin da muka karanta kurakuri kuma Allah subhanahu wa ta'ala iya bi muna tawassul sunayen Allah alhayyu alqayyum buƙatun mu na alkhairi Allah ya biya muna wannan ƙasar samu Allah ya ƙara mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a watan gardakin mu da aka kashe kocin darmu ne to Allah subhanahu wa ta'ala ya cika su ya gafarta musu duk wanda ke neman mu da shari'a Allah ya yi masa da kayansa Allah kara mana kwanciyar hankali da lafiya a wannan kasar wannan damuwar Allah ka tsare mana ita kuma ita lafiya kuma Allah ka ba mu lafiyar cin abin da muka girba za mu girba nan gaba da yardarka Allah subhanahu wataala ka gafarta mana ka sanya mu wani lafiya subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.